Sashin labarai da labaran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. A yayin da gwamnatin jihar Kano ta sha alwashin ba da ilimi kyauta a fadin jihar Kano, musamman ma matakin karatu na primary da secondary, an gano wasu makarantu da suke ci gaba da karɓar kuɗaɗe a hannun ɗalibai a matsayin kuɗin makaranta. Sai a biyo mu don jin jerin sunayen waɗannan makarantu. Mutumin nan da ake zargi ya ɗaure ‘ya’yansa mace da namiji har namijin ya kwanta dama sakamakon izaya da ake masa, mutumin shi ma ya faɗi ya mutu tun kafin a fara bincike. A yayin da jami'ar Bayero da ke nan Kano ta sanar da korar ɗalibai 63, ita ma jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta sanar da koran malamanta da kuma aikata guda 15 sakamakon samun su da ƙuruciya irin ta ɗan bunsuru da suke yi da ɗalibai mata a jami'a. Za mu je da rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta samu nasarar kama mutumin nan da ake zargi da kashe magidancin nan da matarsa da 'yarsa a can unguwar Gayawa, bayan da mutumin ya gaya wa rundunar 'yan sanda cewar an ba shi kafin alƙalami na naira 200,000 kaɗan kenan daga cikin ƙunshin inda ranka na wannan lokaci, sai a gyara zama domin kasancewa da mu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yusuf Ali Abdullahi ke muku barka da warhaka, sannin mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na inda ranka, wanda masallan magana kan ce ka sha kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai daura ne kan labarin da muka fara baku a jiya, wato labarin mutumin nan mai suna Muhammad Ujudu, mazaunan garin Rinji da ke mazabar Gora da ke karamar hukumar Madobi, inda ake zargin wannan mutum ya sanya sasari ya daure ɗansa na cikinsa, ya yi masa irin ɗaurin nan, wato ɗaurin butar malam, sakamakon izaya da wannan matashi ke fuskanta ya riga mu gidan gaskiya. Sannan kuma an ce ya ɗaura ƙanwarsa irin ɗaurin da ya washiwan dare da fitsari da kashi duk a waje ɗaya suke yi. Cikin ikon Allah dai, tunda an ce komai yana da lokaci, filin inda ranka ya shiga wannan magana, hatta kai aka gayyato mahukunta suka shiga domin dai ka ɗauki. Zancen da yake iska mu a daidai wannan lokaci shi ne lokacin da wannan mutum ya isa wannan hukuma, wato dai hukumar da ke yaƙi da cin zarafin ƙananan yara ta ƙasar reshen jihar Kano. Hukumar ta sanar da cewar wannan bawan Allah ya riga mu gidan gaskiya a can asibiti tun kafin a fara bincike, ko da yake dai wasu mutane suna kallon cewar mutuwar ta yi gaggawa, domin kuwa kamata yi a tsaya tsananta bincike don ɗaukar mataki kan abin da ake zargin yi wa yaran nasa. To amma dai Allah mai kowa mai komai ya karɓi rayuwar wannan mutum a can asibiti, har ma shugaban wannan hukuma ta yaƙi da cin zarafin ƙananan yara, wato komanda shehu Umar, ya bayyana yadda wannan mutum ya riga mu gidan gaskiya tun kafin a fara bincike.
Ba mu fara bincike kan shi ba, an kawo shi misali kamar 6:30 na yamma, bayan wannan bai ma kai minti 30 ba ya ce zai kama ruwa a gaban matarsa ta yi fayi, sai matar ta ce bai da lafiya, ina zuwa asibiti kuma yana shan magunguna.
An kage mu abin da yake damun sa,
ta ce yana da ciwon zuciya, yana da hawan jini, kuma da ya fadi kawai sai muka dauke shi muka kai shi asibiti, daga can ya je ya cika.
To ai dama kullun nafsin zaiqatul maut, wannan fa aya ce a cikin Qur'ani, wato dai kowane rai sai ya dandana zafin mutuwa. To sai kan ce ana bikin duniya akan na kiyama, rundunar 'yan sanda a nan Kano ta sanar da kama wani matashi da ake zargin shi ma fa ya fi mai kora shafawa, domin ko wannan matashi shine wanda ake zargi da halaka wani magidanci da matarsa da kuma 'yarsa a can unguwar Gaya yamma a ranar Laraba ta gabata ne da 30 dare. Wannan magidanci mai suna Aminu Bala yana kwance da iyalansa a gidansa, wannan matashi da sauran wasu matasa ake zargi sun haura wannan gida, inda kuma suka rufe gidan rab suka kuma cinna wuta, har sai da suka tabbatar wannan mutum mai suna Aminu Bala da sauran iyalansa ba sa motsi, wato dai sun kone kurmus. Ko da yake dai wannan matashi ya bayyana rundunar 'yan sandan cewar an fa ba shi kafin alƙalami na naira 200,000 kafin ya cika wancan alƙawari nasa na kashe wannan mutum tare da iyalansa. Rundunar 'yan sandan Kano ta ce ta gano shi, shi ma jikinsa duk ya ƙoƙoni sakamakon wancan mugun alkaba'i da ya aikata.
Salisu dan Gayawa, wannan wuta wani bawan Allah ne ya ce in zo in raka shi wani aiki zai ban 200,000, da muka tafi tare da shi shine muka je gidan marigayi ba wannan bawan Allah wanda a haƙuna. To ni gaskiya ban san ma mutuwa zai ba bawan Allah, dan da na san mutuwa zai da ba haka ba za ta faru.
Anan ma dai kakakin 'yan sandan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya yi ƙarin haske kan yadda suka samu nasarar kame wannan matashi da ake zargi.
Dama mun yi alƙawari akan cewa irin wannan bata gari wanda za su je su dauki ran mutane har gida ba za mu bar su ba duk abin da ya faru. Kuma jaruman mu na ƴan sanda na karkashin operation Fuf Ada wato Kankace Kwabo ana sa wutan nan muka shiga lungu da sako na cikin garin nan sai da muka samu labarai muka bi shi ya gudu daga cikin gari ya shiga kauye ya je gurin kakarsa Abuya a can muka je muka kamo shi.
Kakakiran da ƴan sandan Kano kenan DSP Abdullahi Haruna Kiyawa.
Ya ubangiji ka samu fa karfin zuciyar mu. Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe. To daga batun wannan mutum kuma da ake zaton haƙƙin rai ya kama shi bari kuma filin inda ranka ya garza ya zuwa unguwar Sheka inda anan ma iyalan wani mutum suka shigo suna ta gurshe ƙyan kuka biyo bayan matakin da suka ce jami'an ƴan sanda na sa sun dauka akan wani kanin su mai suna Idris Muhammad Mustafa da aka fa sani da baffa inda yayar wannan matashi ta shigo tana ta gurshe ƙan kuka ta kuma shaida inda ranka cewar a wani lokaci ne can a baya kimanin kwanaki 20 da suka wuce sai dan uwan shi Mustafa yazo ya gayyace shi kansu je su taimaka masa domin kwashe wasu kaya a wani gida. Hakan Mustafa a cewar ta ya tashi suka tafi wannan gida ba tare da ya san abin da za a yi ba tare da sauran wasu mutane har da mai mota inda tace bayan an shiga wannan gida sai aka dinka kwaso kayan gidan ana dannawa a cikin mota kafin dai ai nisa sai balli ya tashi aka kuma gano cewar ashe wai barayi ne suka zo wannan gida domin yin sata nan da nan kuma aka sanarwa da jami'an ƴan sanda. A cewar wannan mata wai shi dan uwan nata bai san cewar kayan sata ake kwasa ba sai ci gaba da debo kaya inda ta kai shi kadai aka kama duk sauran sun arce lamarin da ya sanya aka kai shi wajen ƴan sandan SAS su kuma a cewar wannan mata suka dinka azabtar da shi da duka da zagi har ma sai da kabaya iyayensa suna ta sun neman sa sannan aka gano inda yake amma bayan kwana hudu da gano inda yake sai kai a daren jiya aka yi wa mahaifin ta waya cewar wai kawai su zo su dauki kawo dan su a ofishin ƴan sanda na SAS dake Banfai lamarin da ya rikita mahaifinsu a cewar wannan mata.
Yanzu muna roƙon dan Allah dan Annabi duk wanda ya ga zai iya taimaka mana da addu'a muna neman ƴan human rights su shigo domin su karɓa mana haƙƙin dan uwanmu domin ba ya fiya a ciki wallahi ba za mu taɓa yafewa ba.
Shi ma wani matashi dan uwa ne ga Mustafa ya bayyana inda ranka cewar ai kawai waya aka yi wa mahaifinsu cewar su zo su ɗauki gawarsa lamarin da ya sanya shi ma mahaifin nasu yanke jiki ya faɗi nan take.
Sai daga baya aka gano a sassan wani sassaki da ya kwana a kwalle aka shi Banfai ɗin kuma ana wannan dai ba su ba da belin ba ana magana belin ana zan cikin wajen kwana hudu da ya mutu sun ki ba da gawaye su yin da walawala dai.
Kakakirin da ƴan sandan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce wannan matashi ana zarginsa da aikata fashi da makami sannan kuma ya ce ya mutu ne a can asibitin Murtala. Ga dai kakakirin da ƴan sandan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa.
Ba ya mutu ne a hannun ƴan sanda ba ya mutu ne a asibiti lokacin da aka shi ake masa magani dama mahaifinsa ya tabbatar mana da cewa yana yin rashin lafiya lokaci zuwa lokaci. Akwai zargi da ake akan su na fashi da makami da kuma bindiga da aka kama shi da ita san uwansa yana nan a hannun mu wanda muna bincike akan sa kuma da zaran mun kammala bincike shi ma da sauran da zamu nemo waɗanda suka aikata wannan fashi da makami zamu gurfanar da shi a gaban kotu.
Kakakirin da ƴan sandan Kano kenan DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'ar Bahare a nan Kano ta sanar da korar ɗalibai 66 a yayin da ta dakatar da 13 daga cikin su. Jami'ar Bayaran dai ta sanar da korar ɗalibai ne a yau biyo bayan samun su da magudin jarrabawa. Daraktan da ke kula da kwamitin masu magudin jarrabawa wato Amina Abdullahi ta tabbatar da wannan al'amari a wannan rana inda tace 13 daga cikin ɗaliban za a ci gaba da bincike a kansu har izuwa ƙarshen wannan shekara inda tace sauran an kore su ba tare da neman wani ba'asi ba. Korar kuma ta biyo bayan wani sanya hannu da kuma amincewa da hukumar gudanarwar makarantar ta yi. To a yayin da Jami'ar Bayero ta sanar da korar waɗancan ɗalibai su 63 ita ma dai Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta sanar da korar malamai da kuma aikatanta guda 15 sakamakon samunsu da nuna ƙuruciyar ɗan bunsuru da ɗaliban jami'ar mata. Daraktan sashen hulɗa da jama'a na jami'ar Dr. Ismaila Shehu shine ya bayyana wa gidan rediyon BBC cewar zargi-zargen da ake wa ma'aikatan ya sanya aka fada da bincike tare da bunsu dukkanin ofisoshinsu da ma inda suke aikata madara da sauran ɗaliban. Hakan ne ya sanya hukumar gudanarwar kwalejin ta ɗauki aniyar korar waɗannan malamai da kuma sauran ma'aikata da ake zargin suna ƙuruciyar ɗan bunsuru da sauran ɗaliban makaranta. Shehun ya ƙara da cewa ma'aikata da malaman suna aiki a makarantar a sashi daban-daban na makarantar da yake yin tsokaci kan irin hanyoyin da hukumar jami'ar ta bi kafin ɗaukar matakin korar. Ya ce an yi amfani da ƙwararrun hanyoyi waɗanda suka tabbatar da yadda malaman suke cin karansu ba babbaka tare da ɗalibai da ma sauran cin zarafin da suke musu. To Allah Ubangiji ya shirye mu ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu. Masu sauraro shirin Inda Ranka Fa kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To barkanmu da dawowa daga teburin Entel a karkashin Ustaz Aminu Bello. Ana kuma Honorable Abdullah Tahir Ahmad Alkinana karkashin jagorancin ungiyar sa ta Alkinana Livestock and Management Empowerment Program na gaitar daukacin al'umma zuwa karbar form na koyar da kiwon kaji da kifi wanda ungiyar za ta tallafa kyauta ga jama'ar Kano kamar yadda ta saba. Za a yi raban form din a Murtala Muhammad Secondary School dake Hausawa kusa da masallacin Murtala da kuma unguwar Gano Primary School dake Darmanawa Tudun Fulani kusa da gidan Arfa. Za a yi raban form din ne a ranakun Asabar 28 da kuma Lahadi 29 ga watan nan na Satumba. Ha kuma ana ƙara sanar da ɗaliban da shi Honorable Abdullah Tahir Alkinana ya dauki nauyin karatun su na computer cewa za a kafe musu sakamakon su a makarantun da suka zana. Sanarwa daga Abdul Karim kowa naka Director SCIT Academy. A makon da ya gabata ne majalisar dokokin jihar Kano ta yi duba kan nau'ikan harajin da ake karba a hannun masu gidajen man fetur. Akan haka ne shugaban kungiyar dillalan man fetur shiyar jihar Kano Alhaji Bashir Ahmad dan Malam ya shigo yana godewa majalisar dokokin jihar Kano kan wannan gagarumin aiki da ta shirya.
To na farko muna wa Allah godiya, sannan ita majalisa muna ƙara godiya shugaban majalisa da shugaban committee majalisa deputy speaker. Mun je mun zauna da su dama kafin wannan lokacin ana ta zama kan wannan harajin da aka sa mana wanda muke ganin cewa yayi mana yawa. Bayan haka akwai wanda muke ganin yayi kamanceceniya da juna kaman tanimin red da property gasu nan da yawa dai abin yayi yawa shi yasa muka je muka kai musu korafi. Allah da ikon sa suka zauna kuma suka kirawo sun nuna su kwararru ne.
Alhaji Bashir Ahmad dan Malam kenan shugaban kungiyar dillalan man fetur ƴan ƙasar reshen jihar Kano. A yayin da gwamnatin jihar Kano ta sanar da bada ilimi kyauta a fadin jihar Kano musamman ma daga matakin secondary zuwa primary, sai kawai aka hango wasu makarantu a fadin Kano suna karbar kuɗin common interest daga wajen iyayen yara wato naira 100-100. Wakilin Aminu Abdu Baka Noma ya zaga wasu daga cikin makarantun dake karamar hukumar Dala har ma ya zanta da wasu daga cikin ɗaliban waɗanda suka gaya masa cewar sun fa bada naira 100-100 su.
A gaya mai nawa ka biya?
Naira 100.
Kika biya ka baki? Nawa kuma ake biya?
100.
Kun ga 100 yanzu?
Wakilin Aminu Abdu Baka Noma ya tuntuɓi sakataren ilimi na ƙaramar hukumar Dala dan jin ko shin yana da masaniya kan wannan karɓar kuɗi. To amma dai bamu samu jin tabacinsa ba, amma dai mun kira wayar sa a kashe mun kuma tura masa gajeren saƙo. Sannan kuma filin inda ranka ya wuce zuwa hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar Kano wato SUBEM. Amma dai ita wannan hukuma ta magantu da haka sai a biyo mu ranar Litinin dan jin matsayinta kan wannan batu. Ana kuma iyalan Alhaji Dahir Rabiu Keke Rahama wato kansilan ayyuka na karamar hukumar Kumbotso na gayyatar ƴan uwa musulmi zuwa wajen ɗauran auren ƴaƴansa Mas'ud Dahir Rabiu, sai kuma Anas Dahir Rabiu, sai Mubarak Dahir Rabiu da Asma'u Dahir Rabiu, sai kuma Aisha Dahir Rabi'i Sayyada. Za dai a gagarumin rungumin ɗauran auren ne a ranar Asabar 28 ga watan 9/2019 da misalin karfe 11 na safe. Za a ɗaura auren ne a kukoki gidan Alhaji Dahir Rabiu kan hanyar zuwa Madobi. Sanarwa daga Alhaji Ado Dan Azumi, daraktan kuɗi da mulki na karamar hukumar Madobi. Filin inda nan ka ya karɓi takardar wata ƴan kankano yarinya mai shekaru 3 a duniya wacce ta gamu da lalurar ciwon sukari take zaune a karamar hukumar Dawakin Kudu. Wannan ƴan kankano yarinya mahaifiyarta ta ce su tara suna kwanciya asibitin Murtala, don haka ake neman kuɗi na 20,000 domin dai samu a kula da rayuwar wannan yarinya wacce ƴar shekara 3 ce. Sai kuma takardar wani ɗan ƙanƙanin yaro mai suna Alhassan Abdullahi shi ma dai da bai fi shekaru 3 a duniya ba, inda idan yaron ake zaton yana neman makancewa, don haka ake neman taimakon ku ya bayin Allah da ku taimaka wa wannan yaro mai suna Alhassan da kuɗi naira 30,000. Har ila filin inda nan ka ya karɓi takardar Halil Idris mai shekaru 15 a duniya shi ma dai da aka haife shi babu dubura illa iyaka dai yana yin ba haya ta gefe, wato dai an fito da hanjin sauje ta nan al'amarin yake fitowa. Don haka asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ke neman naira 52,500 a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki da fatan dai za a tara a ga zamu